ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. bayaka yawa assalamu alaikum wa rahmatullah barkan mu da saduwa a wannan yammaci na alhamis wanda ya dace da 22 ga watan ramadan a wannan shekara ta 1425 bayan hijira wanda kuma shine yammaci na 4 ga watan 11 shekara ta 2004 miladiya a jiya idan ba a manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 69 cikin wannan sura mai albarka suratul an'am yau kuma zamu tashi farkon aya ta 70 daidai kafin haka akwai tambayoyi a karan fari wato rannan nayi kuskure wajen fadayi in baiwa dan uwa da ya rubuto takarda wanda yake sha'awar shiga musulunci nan da ƙarshen Ramadana to sai na ba shi dan ya bugo mun waya tunda ban san inda yake ba ko bai rubuta adireshin sa ba a shi ban sani ba nayi shuka idan mafarwa wannan sai ba mutane da dama suka samu waya ta to sai zan to cewa a cikin kowane awa daya zan iya samun waya 30 ko 40 bayan text ba iyaka daga nan ko daga Kano ko daga Bauchi ko daga Waruri to amma gaskiya kowa ya san cewa yawa waya da yawa irin haka mutum ba zai iya ansa ba dan haka ban tsammanin na ansa kashi 7 cikin 10 na wayoyin da nake samu kuma wannan ya faru ne saboda karancin lokaci sannan kuma dan suka yi ta rubuto tambayoyi ta hanyar waya ta hanyar text to duk ina gogewa sanar da cewa suna da haƙƙin ansa kadan daga cikin su ko da ba duka gaban ne ba a yadda suke a rubuce haka zan karanta su mai tambayar farko ce assalamu alaikum ina rubuto maka tambayoyina dan neman ansa amma baka ansa wannan kusan ita ce ta 8
na'am
tambayar ita ce me yasa baka karanta al-qunut lokacin da kake sallar asuba dai kenan me laifin sallah ba tare da kama hannu ba dan Allah ka bani jawabi bai rubuta sunan shi ba ban san ko daga ina bane na farko dai tambayar farko abin da ya shafi al-qunut a lokacin sallar asuba wannan bai tabbata ba ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-qunut iri biyu ne suka tabbata daga manzon Allah kashi na farko wato al-qunut na annawazi yayin da wata musiba ta sauka a gare ko yayin da wadansu musulmai suke cikin halin kakanukayi sai kai al-qunut kana roƙon Allah ya fitar da su daga halin da suke ciki kamar yadda ya tabbata cikin hadisin Bukhari manzon Allah ya rinka yin al-qunut ga du'afa'ul muslimin waɗanda ba su yi hijira ba suke zaune a Makka ya rinka roƙa musu ubangiji Allahumma anjil walid ibn al-walid ya ubangiji ka ceci ka tsamar da al-walid ibn al-walid ka tsamar da wane wane yana ambaton sunan su to irin wannan al-qunut din ana iya yin ta a dukkan salloli guda biyar ba tare da bambance asuba da sauran ba sannan kuma limami zai yi ta ne bayan ya dago daga ruku'i a raka'a ta ƙarshe sannan kuma zai rinka yin addu'ar ne a bayyane ko da sallar azhar ce ko la'asar mamu kuma suna cewa amin adadin kwanakin da suka ɗiba za su kwana biyar ne sati ne wata ne liman da zai rinka yi a bayyane kuma ana yin ta a cikin dukkan sallolin nan guda biyar kuma bayan an tago da ruku'i kafin zuwa sujada a raka'a ta ƙarshe to kaga wannan hadisin ta tabbata cikin sahih al-bukhari baka da matsala shi al-qunut ta biyu ita al-qunut da ake a cikin wutri yayin da mutum ya kammala shafa'i a wutri raka'a ɗayan wutri to ita kuma akan yi al-qunut amma akan yi al-qunut din wannan ne idan liman ya kammala karatun fatiha da sura kafin ya tafi ruku'i wannan shine ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba bayan an dago daga ruku'i ba babu wani nasi da ya daina ana yi bayan dagowa daga ruku'i ko da kun ga mutanen Saudiya suna yi ba su da hujja in dai a hadisi ne duk wanda ya karanci hadisan manzon Allah ya san cewa ana yi ne kafin a tafi ruku'i amma nan wazin shi ne bayan an dago daga ruku'i sannan kuma al-qunut da ake yi na wutri ba kullum ake yin sa, wata rana a yi, wata rana a ki yi, shi ne suna da da haka wata rana ya kuma sallan da kuka ji ba mu yi ba kanku zarge mu muna da hujja ke ina ba za mu yi wata rana a yi, wata rana a ki yi ba don lokaci ya bari ba haka kawai ba a yi ba don manzo Allah bai rizance shi kullum ba ina ba za mu yi ba. To waɗannan su ne al-qunut guda biyu da suka tabbata ta fuskar riwaya. Qunut na ɗagowa daga ruku'i a cikin sallar asubahi kaɗai, wannan babu hadisi a kai, asar ne na Umar ɗan Khattab, kuma shi ma bai inganta ba ta hanyar riwaya zuwa gare shi, kuma an sami ittirabi wato lafizan da na abinda ake karantawa ɗin sun sha bamban da juna ta fuskar riwaya, kamar yadda za ka iya ganin wani ɓangare na wannan jawabi a cikin littafin Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Wannan shi ne dalilin da ya sa ba ma yin al-qunut a cikin sallar asuba, bai tabbata ta fuskar hadisi ba, bai tabbata cewa manzon Allah ya yi shi ba. Wani sahabi ya ce, na yi sallah a bayan annabi, na yi a bayan Abubakar, na yi a bayan Umar bin Khattab, ban taɓa ganin ɗaya daga cikinsu ya yi al-qunut a cikin sallar asuba ba, saboda ka ga babu hujja kina kai. Wannan shi ne dalili. Sai maganar cewa mutumin da bai ɗora hannun dama akan na hagu ba, ma'ana bai yi kabulu ba, bai kuma yi alwada'u ba, shi yana da laifi? Ba za a ce yana da laifi ba ta yadda za a ce baya da sallah, amma ya yi hasarar lada da ya kamata ya samu, da ya yi koyi da manzon Allah da ya samu lada, da bai yi ba to babu lada babu zunubi a kansa, ya yi hasarar lada, sannan ba a yi masa tanadi ko alkawali na wani zunubi ba. Ina fata an fahimta. Domin ɗora hannun dama akan na hagu ko kace alqabdu fi salati ko alwudu a cikin sallah, wato ba rukuni ne cikin rukunan ita sallah din ba, domin sallah takan rushe ne yayin da mutum ya bar rukuni cikin rukunanta. Ina fata an fahimta. To saboda haka wannan ita ce wato ainihin ansar ka. Mai tambaya ta biyu abinda take cewa, malam an ce min ina da mijin aljani wanda ya hana ni yin aure, kuma ya hana ni in samu aiki da sauran bukatu, sai malamai sai aka ce wai sai waɗansu malamai masu yin amfani da rauhanai su kaɗai ne za su iya raba ni da shi wannan mijin aljanin, shin ya halatta a je wajen irin waɗannan malaman masu yin amfani da rauhanai? Na farko dai babu wani mijin aljani, amma ta iya yiwuwa aljani shiga jikin ɗan adam, dalilai na shari'a sun tabbatar da haka, kuma hankali lafiya ya tabbatar da haka. Don su aljanu daga sunansu suke aljin, wato ɓoyayyu ne ido baya ganin su, sai in sun ga dama sun rikide sun fito a cikin halittar ɗan adam, kamar yadda manzon Allah ya nuna cewa suka rikide su zama karnuka ko su rikide su zama macizai. Don haka manzon Allah ya ce, idan mun ga maciji a cikin gida kar mu kashe shi, don aljanna rikidewa ya zama maciji, amma idan da adaji ne za ka iya kashe shi. Ina ba ta fahimta. Sannan kuma sukan zama iska, don haka a Hausa ma ake cewa iskokai. Ina ba ta fahimta. Saboda asalin halittar su daga wuta ne ko harshen wuta. Idan ka kalli harshen wuta daga sama za ka ga akwai iska yana tsiri, to suka rikide su zama haka. Yayin da suka zama iska din nan za su iya shiga ta kowace kafa cikin jikin dan adam, ko ta baki ko ta hanci ko ta ido ko ta kowace kofa ta jikin dan adam, kuma in sun tashi fita za su iya fita ta kowace kofa da iska na iya shiga cikin jikin ɗan adam da ita. Da haka dai dalilin shari'a na nuna aljanna iya shiga mace. Sannan idan aljanna ya shiga mace kam zai iya tasiri da izinin Ubangiji wajen ya hana ta aure ko kuma waɗansu bukatun ta na duniya. Amma ban ba da shawarar cewa a je waɗansu malamai masu rauhanai, wato wannan na nufin a je wajen ƴan bori kenan, ko wajen bokaye, ko wajen malaman tsubbu. To kuma ita cuta ba a magance ta da cuta ƴar uwarta. Idan Ubangiji ta'ala ya jarrabi mutum da aljan, to sai a bi hanyoyi na shari'a don ƙoƙarin raba shi da aljan ɗin, shi ne sai a yi masa abin da ake kira ar-ruqya. Ar-ruqya da yawa daga cikin masu karatu sukan ce raqiya, wannan kuskure ne, babu wannan kalmar, sai dai ar-ruqya, jam'inta ar-ruqa. Idan aka yi amfani da ayoyi na Al-Qur'ani ko waɗansu addu'o'i tabbatattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, jarrabawa ta yau da gobe na nuna tasirin ayoyin Al-Qur'ani wajen fitar da aljan daga cikin ɗan adam. Kuma wannan abu guda biyu ake bukata. Farko dai abin ya zama shari'antacce kamar ayata Al-Qur'ani ko wata addu'a tabbatacciya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na biyu, a samu wanda zai dan mutum ne na tsatsi, ahlus sunna ne, ba dan bid'a ba, mai tsoron Allah, ba wanda yake zakke maka ba'ira a sarari ba, mutumin da yake kwatanta gaskiya, mutumin da ya dan yi fice a cikin mutane wajen tsantsini da gudun duniya. To yayin da mutum ya cika waɗannan siffofin, an fi sa ran tasirin ruƙuyarsa sama da wanda ya mayar da ruƙuya sana'a kadai, wanda babu takawata tare da shi, babu tsoron Allah, babu natsuwa, babu kaza, wato sai ka ga boko-boko mai ruƙuya-ruƙuya. To wannan gaskiya ba na ba da shawara a je wajen su, ko da ya yi da awar ruƙuya yake, saboda dama daga cikin waɗanda suke ruƙuya za ka samu ba su makanta barkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da haka lallai a samu mutum gurgudu wanda yake akwai natsuwa tare da shi. Alhamdulillah, a nan cikin garin Maiduguri, a Kano, a Kaduna, a Bauchi, a Gombe, sauran wurare duk ana samun malamai na sunna waɗanda suke ruƙuya, kuma wanda alamu na nuna wato tsantsaninsu da gudun duniya su da kuma tsoron Allah. Ba mu ce ma'asumai ne waɗanda ba su laifi ba, to amma abinda muke cewa shine suna kwatanta gaskiya da tsoron Allah, kuma wanda wannan shi ake bukata wajen addu'a, dan ita ruƙuya din addu'a ce. Saboda haka idan kin samu irin waɗannan, to sai a same su sai su yi ruƙuya da izinin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, sai ki ga Allah ya taimaka an sami sauki, kuma ke ma ki ci gaba da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala.
Na'am.
Allah ya taimaka, Allah ya yi jagora dangane da wa'azi da kake yi mana, karuwa ƙwarai da gaske, Allah saka maka da alkhairi. Wannan kawai addu'a yi, ban san daga ko ina ke, babu suna, yawanci duk ba sa rubuta suna, da haka ba na iya gane daga ina ne. Assalamu alaikum, gaisuwa tare da fatan alheri a gare ka malam. Ina son in miƙa godiyata ta musamman akan faɗakarwa, faɗakar da musulmai da kake yi, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saka maka da alkhairi. Shi ma nan babu su. Assalamu alaikum. When you said you are number, I thought I will seize the opportunity kaza 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 zuwa ƙarshe. Yace lokacin da na lokacin da na ambaci namba ta, ya yi ƙoƙarin ya yi amfani da wannan dama wajen kwakwan number, don dama akwai wani ɗan uwansa da Allah ya yi masa rasuwa wanda suke kallon tafsirin na tare, kuma shi ya sa shi ya kallon tafsirin, duk lokacin da yake kallon tafsirin a talabijin ko rediyo sai ya tuna da shi. To da haka sai ya ji na ambaci namba ta, sai ya ga ya dace ya bugo ya min addu'a ta alkhairi. Na gode, Allah saka da alkhairi, bai faɗi sunansa ba. I pray to God to make you happy, make you smile, guide you safely through every mile, grant you wealth, give you health, and most of all protect your belief in him. Nobody ba su na shi ba.
Now
haka haka dai duka sunan gurin ba iyaka, yawanci waɗansu da Hausa, waɗansu da Turanci, waɗannan kawai zan iya karanta. Ma'ana na yi wannan a matsayin amana, kasa ce ba ansa ba, amma kuma wannan baya nuna kullum sai na ansa, ya dangance da na samu sarari, tunda akwai rubutattun takardu ga sunan gurin babu iyaka da dimbin yawan gaske. Allah sakawa kowa da alkhairin sa. Mun tsaya a ƙarƙashin faɗin Allah ta'ala, wa ma alal ladina yattaquna min hisabihim min shay walakin dhikra la'allahum yattaqun. Za mu tashi aya ta 70 daidai, wa zalal ladina takhudu dina.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. وذكر به أن ترسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أرسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون.
وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. كالي وتندا سكر لك الدين سوء أمثل لعبا أبو موسى لهوا أبو شغل توا wato a shagaltu a kyale shi ko kuma a dauke shi a matsayin abin yin wasa ba gaske ba. Dukkan waɗanda suke rikan addini a matsayin abin wasa, abin yi wa shewa ba gaske ba, rabu da su. Wa gharratuhumul hayatud dunya, rayuwa ce ta duniya ta ruɗe su ta sa suka zama haka. Wa dhakkir bihi an tubsala nafsun bima kasabat, wa dhakkir bihi, kai wa'azi da alqur'ani mai girma, kai gargadi da alqur'ani mai girma. An tubsala nafsun bima kasabat, dan jin tsoron kar a miƙa rai zuwa ga halaka. Bima kasabat, saboda abin da ta aiwatar, saboda abin da ta gabatar na mummunan aiki. Laysa laha min dunillah, yazanto bata da wani ba Allah ba, waliyun, wato makusanci, majibincin lamari, wala shafi'un, ko maseci mai bada kariya da zai ceci ita rai din daga azabar Ubangiji. Wa in ta'dil kulla adlin la yu'khadh minha, inda rai za ta yi kokarin gabatar da kowace irin fansa ba za a karba daga gare ta ba. Mutum ya bada dukiya don ya fanshi kansa daga azabar Allah, ya bada ƴaƴansa, ya bayar da abin da ya mallaka gaba daya, la yu'khadh minha, ba za a karba daga gare ta ba. Ula'ika alladhina ubsilu bima kasabu, irin waɗannan su ne waɗanda aka miƙa ransu zuwa ga halaka, shi ne ubsilu, bima kasabu, saboda mummunan aikin da suka aikata. Lahum sharabun min hamim, lallai suna da wani abin sha na tafasasshen ruwa. Wa azabun alim, da kuma azaba mai radadi. Bima kanu yakfurun, saboda abin da suka kasance suna yi na kafirci. Ubangiji ta'ala ya faɗi wannan magana ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, a cewar waɗansu malamai, kafin a shar'anta yaƙi, kafin a shar'anta jihadi, mutanen da suke wasa da addini dan addini, wato dinahum anan gurin addini, ko kuma mutanen da suke wasa da hisabi, yayin da ka ba su labarin cewa akwai hisabi, domin addinu yana zuwa da ma'anar hisabi, malik yawmiddin, wato mamallakin ranar sakamako ko ranar hisabi. Laraba suka ce kamata dinu tudanu, irin abin da kai shi za a sakan ya maka da su. Dukan waɗanda suka riƙe ranar hisabi a matsayin abin wasa, a ce musu akwai kiyama sai su kirkire da dariya, a ce musu akwai hisabi da ƙididdigar ayyuka sai su mayar da abin wasa, kyale su. Suka ce kalmar zaril ladina, kyale su, kyale waɗannan da suka riƙe addinin abin wasa, an faɗe ta ne kafin a shar'anta yaƙi, kafin a shar'anta jihadi. Domin lokacin da aka ce a shar'anta jihadi, an ce manzon Allah ya yake su, ya ayyuhan nabiyyu jahidul kuffar wal munafiqin waghlub alaihim wa ma'awahum jahannam wa bi'sal masir. Fa idan salakha al ashhurul hurum faqatilul mushrikeen haythu wajadtumuhum wa khuzuhum wahsuruhum waq'udu lahum kull marsad. Wato da aka shar'anta jihadi ba maganan a kyale su.
Na'am,
wadansu malamai suka ce a wannan aya tana nan ba a shafe ta ba, amma abinda ake nufi da zarin ladina tafazu dinahum, kyale su, ma'ana lafazi ne da ke kunshe da razani da firgici, kamar da Allah ce zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal, kyale su, su ci su sha su more, gulace gulace na zuci, ya shagaltar da su, ya mantar da su lahira, ba su yi aune ba sai mutuwa ta, kyale su, su je su yi ta yi. Kaga lokacin da kace kyale shi ya yi ya zo ya tarar su, kaga ai razanar su wace wannan. Ba kana nufin a kyale shi ba, an kana nufin a razanar da shi, a firgitar da shi, saboda irin tanadin da aka yi masa. Bisa ga wannan zance kaga ayar da a shafe ta muke. Amma faɗin Allah ta'ala wa dhakkir bihi an tubsala, al-ibsal waɗansu suka ce shine an tuslama nafsun bima kasabat, kamar Abdullah ɗan Abbas yace a ɗauki rai a miƙa ta zuwa ga halaka, shine an tubsala nafsun, yi musu gargaɗi tun kafin lokacin da za a miƙa rai zuwa ga halaka. A wata riwaya daga Abdullah ɗan Abbas yace an tufdaha nafsun bima kasabat, wato za a yi ware tonan filili, yi musu gargaɗi tun kafin ranar da za a yi ware hallaka, bima kasabat, saboda abin da ta gabatar na mummunan aiki. Waɗansu malamai suka fassara cewa an turtahana ko an tuhbasa, al-irtihan da al-habsu biyu na nufin ɗaure rai, kamata da laifinta, yi musu gargaɗi da alkur'ani tun kafin ranar da za a kama rai da laifinta, tun kafin a ɗaure ta, ɗauri da mari, ɗauri da hukumi, a jefa ta cikin wuta a sakamakon abin da suka aikata. Abdullahi ibn Kathir wato al-Imad ibn Kathir, Imaduddin ibn Kathir Abul Fida yace dukkan waɗannan ma'anin mutakarib, ma'anoni ne makusanta juna. In ka fassara an tubsala shine an tuslama yayi, an tufdaha yayi, an turtahana yayi, an tuhbasa nafsun bima kasabat duk yayi domin lalle idan kiyama ta zo ran da duk ta gabatar da mummunan aiki za a mika ta ga halaka za a daure ta za a tsare ta za a kulle ta cikin azaba to kaga duk kalmomin da iri ɗaya ne ko muku santa juna ne laysa laha min dunillahi waliyyun wala shafi'i a ranar da zai bata da makusanci da zai kare ta daga azabar ubangiji sannan bata da mai ceto da zai cece ta daga azabar ubangiji akwai mai ceto amma ba za a bayar da dama ya ceci dukkan ran da ta mutu bisa ga kafirci ba dan ka'idar ceto shine a samu sharuɗa guda biyu sharuɗi na farko izini daga ubangiji zuwa ga shi mai yin ceton sawa'un mai yin ceton annabi ne cikin annabawa wali ne cikin waliyai shehi ne cikin shehuna malami ne cikin malamai ya zanto dai an bashi izini kafin a bashi izini baya iya yin ceto man zallazi yashfa'u indahu illa bi izni ba wanda ya isa ya ceto sai da izinin ubangiji wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda ba wani mala'ika da zai iya ceto sai bayan Allah ya yi izini sharadi na farko kenan sharadi na biyu wanda za a ceta din ya zanto Allah ya yarda da shi to wanda ko Allah ke yarda da shi shine mutumin da ya mutu da imani dukkan mutumin da ya mutu yana shirka mutumin da ya mutu yana kafirci ubangiji ta Allah ba zai durusi ba tunda Allah ce wala yarda li ibadihi al-kufr wannan sharadi na biyu shi ake nufi cikin suratu taha da aka ce wala yashfa'una illa liman irtada
na'am
wato ba za su ceci kowa ba a cikin suratul anbiya wato ba za su ceci kowa ba sai wanda Allah madaukakin sarki ya yarda masu ceto sai da izini shi kuma wanda za a ceta sai in Allah ya yarda to kaga dukan wanda ba a ba da izini a cece shi ba ba za a cece shi ba ko an ba da izini ga mai ceto kai din baka mutu kan aikin da Allah ya yarda da kai ba sai tun mai ceto ba zai maka amfani ba sai mutum ya shiga cikin wanda Allah ya ce fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'in sai tun mai ceto ba zai musu amfani ba Allah tare ulaika alladhina ubsilu bima kasabu irin wadannan sune za a taure su cikin azaba bima kasabu saboda laifin su ko ubsilu bima kasabu sune za a mika su ga halaka saboda abin da suka aikata lahum sharabun min hamimin wa azabun alimun bima kanu yakfurun sai aya ta
qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadhurruna wa nuraddu 'ala a'qabina ba'da idh hadana Allah بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لمسلم لرب العالمين وعن أقيم الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في السور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير
وبنجد تعالى تقول كتي أنا دعو من دون الله شين يزمع رؤك كرم وني وانا با الله با ما لا ينفعنا إلم أبين دبادي أنفاني مبا إمن كلاس دم ولا يضرنا كوبا يرئيكم سوتر دمو إن دامي تاواي مكيكرانسا ya dace mu yi haka wa naraddu ala aqabina sai mu bari a maishe mu baya akan digadigan mu ba'da idh hadana Allah bayan ku Allah ya riga ya shiryar da mu ya nuna mana tafarkin shiriya sai mu bar tafarkin shiryar da Allah ya dora mu akai manzansa ya mana bayanin sa haka kawai mu koma tafarkin bata kalladhistahwatu ash-shayatin fil ardi hayran kamar wanda shaydanu suka kawata masa munin abin da yake kai fil ardi aban kasa suka kiraye shi zuwa ga halaka suka kiraye shi zuwa ga fata kuma ya bi su hayrana yana dimautacce wanda ya dimuwa lahu ashabu bayan ko yana da abokanai sune masu wa'azi masu gargadi wadanda Allah ya musu gamdakatar wajen hawa tafarkin shiriya shi da su yad'unahu suna kokarin kiransa ilal huda yi zuwa ga shiriya suna cewa da shi itina ka zo mu bi tafarkin shiriya a can waje dai ga shaydanu kangararru suna kokarin fantarar da shi daga tafarkin shari'a din haka sai mu zama haka haka sai mu ansa irin wannan kururuwa qul ka ce inna hudallahi huwal huda siriyar Allah fa ita kadai ce siriya banda siriyar Allah babu wata siriya wa umirna linuslima li rabbil alamin mu an umarce mu mu yi kauya ne kadai ga ubangijin halittu abinda Allah ya saukar ta fuskar wahayi shi kadai zamu jinjinawa shi kadai zamu yi biyayya ba za mu tsaya mu bi san zuciyar wani cikin mutane wasu cikin mutane ba sai abinda Allah madaukakin sarki ya saukar ta harshen manzon tsira shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda wannan aya take nufi bai dace ba ga mutumin da yake kan tafarkin shari'a yayin da wani ya kira shi zuwa ga fata sai ya bi shi shi ko tafarkin shari'a shine tafarkin Allah tafarkin manzon Allah yayin da mutum ya dora ta kan wani tsari na ibada ya baka hujja cikin alqur'ani ya kawo maka dalili cikin sahihin hadisi ya kafa maka hujja da fassarar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina to kaga wannan yana kokarin dora ka ne akan doren shari'ar musulunci akan abin da yake na daidai amma ba yayin da wani yazo ya kira ka zuwa wani abu daban sai yake fa kafa maka hujja ba da alqur'ani ba ya kafa maka hujja da mafarki an yi mafarki da sai wani wali wani yayi kaza ya kafa maka hujja da hadisai dha'ifai waɗanda basu tabbata ba hadisai mawdu'ai irin na ƙarya wanda aka jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya dauki abin da ake kira al-mutashabihat wato ayoyi masu kama da juna ko masu rikitar da mai karamin ilimi cikin alqur'ani ya kafa maka hujja da su dan cimma mummunar manufarsa ta bid'a kuma sai ka ansa masa to kai ka san baka kyauta masu kira ilimi ne ko wanda zai kira ka zuwa tafarki madaidaici ko wanda zai kira ka zuwa tafarki na shari'a kullum mai kiran ka zuwa tafarki madaidaici makamashin sa na kira shine alqur'ani hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma qur'an nan da hadisan a fassara su a fassarar sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina kowace aya da ya bata ma'ana zai iya samun wani sahabi da ya riga shi kisar da wannan ma'anar ko wani taro na tabi'ai ko wani taro na tabi'ut tabi'ina kyakkyawar ma'ana yayin da sahabbai suka yi sabani to sai a duba waye fa karfin dalili idan ko sun yi ijma'i to ya zama wajibi kar mutum ya fara da wani sabon zance doriya akan nasu sai dai ya bi abin da suka faɗa wannan shine tafarkin shari'a amma yayin da mutum yazo yana baka labari yana baka tatsuniya yana baka labarin mafarki to ka ku shakka babu wannan ba so yake dora ka kan tafarkin shari'a ba ana da umin donillahi ma kira wani wanda ba Allah ba lafazin addu'a anan ko ya zanto du'a wa ibada ko ya zanto du'a wa mas'ala du'a wa ibada wato ibada ke addu'a da ma'anar ibada shin ma bautawa wani wanda ba Allah ba sai ya zanto ma'anar ayar amma idan du'a wa mas'ala yake nufin da ayar sai ya zanto ma'anar ayar shin ma roki wani ma kira wani wanda ba Allah ba da nufin ya amfanar da mu ko nufin ya kare mu daga cuta wannan wanda ba Allah din ba ma la yanfa'una wa la yadhurruna ba da ikon amfanin mu ba da ikon cutar da mu haka sai mu kira shi to ka ko ba mai ikon amfanarwa ba mai ikon cutarwa sai Allah subhanahu wataala shi kadai kul inni la amliku lakum darran wala rashad haka Allah ya umarci manzon Allah ya fada wa dukkan duniya sai da su la amliku lakum darran ni kun nan bana iya mallaka muku wata cutarwa wala rashadan kuma bana iya mallaka muku wata shari'a in ya zanto da shari'a da amfani a waje ɗaya kuma da cutarwa da taɓewa baya hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wani mutum ne dan falalarsa dan matsayinsa za a ce yana da ikon yi cutar ko yana da ikon yi amfanar ko a ce zai iya baka wani abu ko da Allah bai baka ba ko ya hana ka ko da Allah madaukakin sarki ya baka bayan Allah shine la mani'a lima a'ta wala mu'ti lima mana shine wanda ba mai iya hana abin da ya bayar ba mai iya bayar da abin da ya hana subhanahu wataala shi kadai to saboda haka dai abinda aya take nufi ubangiji ta'ala ce wani aqimus salata wattaqu ku tsayar da sallah sannan kuma ku tsoraci ubangiji subhanahu wataala wa huwa allazi ilayhi tusharun shine wanda za a tara ku zuwa gare shi gaba ɗayan ku wa huwa allazi khalaqa samawati wal arda bil haqq shi ubangiji shine ya halitta sammai da kasai bil haqq ta hanyar gaskiya da adalci ko ka ce bil haqq ma'ana ta hanyar hikima akwai hikima da tasa ya halitta sammai guda bakwai kasama guda bakwai litalamu anna allaha ala kulli shay'in qadir wa anna allaha qad ahata bi kulli shay'in ilma dan ya nuna muku yalwar ilminsa ya kuma nuna muku cikakkiyar kudrarsa wannan shine dalilin da yasa yayi sammai guda bakwai gingima gingima, kasa kuma wata kasan wata. Lalle a cikin wannan akwai fadin ilimi, sannan akwai girman kudura. Shi ne lita'lamu anna Allaha ala kulli shay'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli shay'in ilma. Wa yawma yaqulu kun fayakun, a ranan da zai ce da abu kasance ya kasance, wato ranan tashin kiyama kenan, qawluhul haqq, magana sa fa a bazzar ta suwa ce, duk abin da ya faɗa haka za a zartar da shi. Malamai suka ce a to kafin kiyama maganar Allah ba a bazzar ta suwa bace ba, kafin kiyama ba maganar Allah a barzartarwa ce. To sai dai waɗanda suke zartar da ita ya alifantar da mutane ne a ban ƙasa, su zama su za su zartar da dokokinsa. To mutane kuma iri biyu ne, akwai mummunai, akwai waɗanda suke ba mummunai ba. Mummunai masu jin tsoron Allah, abinda duk Allah ya faɗa sai su zartar su. Waɗanda ba mummunai ba, waɗanda ba ta jin tsoron Allah, abinda Allah ya faɗa sai su yi taurin kai, sai su ki aiwatarwa, ga shi ya ce amma sun ki aikata ba. Shi kuma saboda kasancewarsa halim mai juriya, sai kyale su bai gaggawar kama su da azaba ba, dan sa rai ko dan a ba su damar kila su tuba, kila su yi istighfari. Amma a ranar tashin kiyama abinda ya faɗa ba wanda ya ce taurin kai haka za a zartar da shi. Shi ne wa yawma yaqulu kun fayakunu qawluhul haqq, a ranar da zai ce abu kasance ya kasance, a wannan ranar fa dukkan maganganunsa ababen zartaswa ne, dan ba kamar maganganunsa bane da ya saukar a duniya waɗanda ya halifantar da mutane dan su zartar. Su ko mutane iri biyu ne, akwai mai biyayya, akwai kangarare, amma a ranar tashin kiyama shi ke zartar da komai da kansa subhanahu wa ta'ala, da haka komai za a zartar ba za a kyale ko abu ɗaya ba. Walahul mulku yawma yunfaqu fi sur, shi ne ke da cikakken mulki a ranar da za a yi gusa a cikin kaho. Nan ma malami suka ce ah to kafin ranar da za a yi gusa a cikin kaho akwai mai mulki banda Allah? Eh, Allah ya ƙara mulki a hannun waɗansu. Ya ce kulli allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir. Ya tabbatar da akwai mulki a hannun waɗansu. Wa qala al maliku utuni bihi astakhlisu li nafsi falamma kallamahu qala innaka al yawma ladaina makinun amin. Ya ce sarki ya ce Allah da kansa ya ce mai mulkin ya ce, wato wannan mai mulkin kuma kaga ba ma musulmi bane ba, amma Allah ya ara mulki a duniya ga mutane. Ina fata an fahimta. Yayi wa Annabi Ibrahim alƙawarin cewa zai sa shi imam cikin mutane, inni ja'iluka lin-nasi imama. Annabi Ibrahim yace wa min zurriyyati, har a cikin zurriyata Ubangiji yace la yanadu ahdu zalimi, wannan mulki na annabta kenan, sai adalai suke samu. Amma mulki da ba na annabta ba, da adali da wanda ba adali ba, da mummuni da wanda ba mummuni ba, duk Ubangiji ta'ala ya baiwa kowa ya dana a matsayin aro, kuma a matsayin jarrabawa ranar tashin kiyama kuma ya ansa tambayoyi dangane da mulkin da aka ba shi.
Na'am,
ina fata an fahimta. To amma wannan shine hikimar a ce wato qawluhul haqq wa lahul mulku yawma yunfaqu fi sur, shike da mulki a ranar da za a gusa a cikin kaho. Abun nufi kafin ranar da za a gusa a cikin kaho gaba ɗaya mulki a hannun Allah ke, dai shike ba wanda ya so ya hana wanda ya so. Illa iyaka dai ya arawa waɗansu, ya ɗanbaiwa waɗansu makamai da matsayi a duniya, amma a ranar tashin kiyama babu wannan aran, babu wanda za a baiwa wani matsayi ko wani mulki, gaba ɗaya mulkin a hannun Allah yake. Za a ce limanil mulkul yawm, babu mai ansa. Ubangiji ce lillahi alwahidul qahhar, alyawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma alyawma inna allaha sari'ul hisab. Da haka aka ce maliki yawmiddin, wato mamallakin ranar sakamako subhanahu wa ta'ala. Yau mai yunfaqu fi sur, ranar za a yi busa a cikin kaho. Busa ta farko wadda kowa zai mutu, da busa ta biyu wadda kuma kowa zai tashi. Busan farko idan an yi fa fa'ika man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah, wanda ke sama da wanda ke kasa gaba ɗaya za su mutu sai wanda Allah ya so.
Na'am,
thumma nufikha fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun, sai kuma a sake yin wata busa din ta biyu, duk mutane su tashi a gaban Allah dan a yi musu hisabi. Ina fata an fahimta. A wani wurin sai ya ambaci busar biyu, a wani wurin sai ya ambaci ɗaya, fa innama hiya zajratun wahida fa idha hum bisahira, idan an ambaci ɗaya to ana takaitawa ne akan ta tashi din gaba ɗaya, amma idan an ambaci biyu akan ambaci ta farko ne wanda kowa zai mutu, sannan a ambaci ta biyu wanda kowa zai farfa. Ina ba da amfita. Shi yasa gaba ɗaya mutane za su je lahira ne a tare da juna, wani baya riga wani zuwa. Da wanda ya mutu jiya, da wanda ya mutu shekaran jiya, da makon jiya, da watan jiya, da bara da bara, wacce shekara 100,000 da suka wuce baya duk waɗanda suka mutu har yanzu su je lahira ba suna wuri da ake kira barzakh wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi ba'su barzakh wata gada ce ko kace wata boda ce ko kai iyaka ka bar duniya baka je lahira ba dukkan rayukan waɗanda suka mutu suna barzakh wata madakata wani singe amma lahira gaba ɗaya za a yi sa fa innama hiya zajratun wahida fa izahum bis sahra dusa ɗaya tak mala'ika zai yi gaba ɗaya sai ga mutane sun tashi ita ce sun manufi khafihi ukhra fa izahum qiyamun yanzurun wa ashraqatil ardu bi nur rabbiha wa wudi al kitab da ba kuskure ne kace wanda ya mutu a ce ai suwana an daɗe a lahira an kwan bi a lahira ba wanda ya je lahira har yanzu dukkan su kowa yana barzakh wanda Hausa ake cewa barzakh asalin kalmar barzakh wato da hakarmi mai ruwa amma Bahaushe sai Hausa da ta yace ce barzakh wato ya tafi barzakh ma'ana ya bar duniya kuma bai riga ya je lahira ba ina fata an fahimta Ubangiji ta'ala ce walahul mulku yawma yunfakhu fis-su wato Ubangiji ta'ala ne ke da cikakken mulki bai danga hannun kowa bai arawa kowa ba a ranan da za a yi busa cikin kafa mala'ika Israfil zai yi busa cikin kafa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi ingantacce yace kaifa an'amu yaya zan ji daɗin abinci ko abin sha ko dukkan wani abin holewa na duniya wa sahibul qarni qad iltaqama alqarna wanda aka yi busa cikin kahotuni ya sanya kahon a bakinsa wa hanna jabahatahu ko wa hana jabahatahu ya riga ya lankasar da kansa ya karkace yana jira a ce busa ya busa zalaci yaya mutum zai ji daɗin duniya idan yana tuna wannan menene zai ɗauke maka kai lokacin da kake tuna wannan tunufin mala'ikan ya sa kafan zai yake a ce busa ko sai busa alimul ghaibi wa shahada Ubangiji shi ne masanin gaibu abinda ke fake wa shahada kuma Ubangiji shi ne masanin abinda ke sarari da abinda yake ɓoye da abinda yake bayyane da Allah ya game shi da sani wa huwa al-hakimul khabir Allah shi ne al-hakim mai hikima sannan kuma al-khabir mai baiwa bayi labarin abinda suka aikata gobe kiyama sai Allah ce
إذ قال إبراهيم لأبيه آذ وأتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من
Ubangiji ta'ala ce wa idh qala ibrahim tunawa al ummar ka lokacin da annabi ibrahim ya fada bi abihi aza ga mahaifinsa shine aza yace da shi atattakhizu asnaman alaha yanzu ka riki gumaka a matsayin alloli ka dauka cewa gunki da ka sassaka da katako ko ka sassaka da dutse ko kai shi da kowane irin dangin abin da za a iya gunki da shi sai ka dauka shi ke kashewa shi ke rayawa shi ke arzutawa shi ke amfanarwa a tattakuzar asnaman alaha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin lalle ni ina ganin kai da mutanenka kuna cikin bata wanda yake mabayyane wannan shine mabudin wa'azin annabi ibrahim da yawa mahaifinsa yana masa inkarin bautar gumaka wato wannan ke nuna idan da ya ga mahaifinsa akan halaka zai iya kiransa zuwa ga tafarki madalici illa iyaka lokacin da zai kiransa kiran baya nuna ya kausasa harshe a kansa zai iya kiran shi da ladabi zai iya kiran shi da biyayya amma kuma nan take zai faɗa masa gaskiya ya tsage masa ita ya bayyana masa munin abin da yake kai irin yadda suratu maryam ta yi bayani ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tik fattabi'ni ahdika siratan sawiyya ya abati la ta'budi shaytan إن الشيطان قال للرحمن عصية يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا كذا يا أبتي أقول جرم باوها يا مهيبينا وتوى أننا لكي مكا بندق مطعينا ناكيش مطعين كبتي واني دكي من زمن متن دمتن أريان دو متن لرتنسا إبان لرتنسا يا أبتي يا مهيبينا لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر دم يكتب وتعوى أبن دبايا جي بايا جني wannan sai nuna yana daga cikin kamala ya zanto ana ji ana gani wanda baya ji baya gani kenan baya da kamala da haka ubangiji subhanahu wataala ya za as-samia ya zama kuma al-basir wala yughni anka shay'a dan me kake botawa abinda ba zai wadatar da kai komai ba wannan ya nuna Allah shi ke wadatar da komai ya mahaifina dan me kake kaza dan me kake kaza yayi ta kiran shi da lafazi mai dadi anan gure yace inni araka wa qawmuka fi dhalalin mubin lalle ina ganin kana kan bata kai da dukkan mutanenka Allah ce wa kadhalika nuri ibrahim malakuta samawati wal ard kamar haka ne muka nuna wa annabi ibrahim alaihi salam mulkin samai da mulkin kasa lafazin malakut mubalaga ne na al mulk wato mulkin samai da mulkin kasa wal yakuna min al mukminin domin ya kasance cikin masu yaqini wato mun nuna masa wani sashi na halittun sama ya gane hikimomin Allah wajen ginin sama din mun nuna masa wani bangare na halittar kasa ya gane hikimomin Allah wajen shimfida kasa da bambanta yanayinta da bambanta amfaninta yanayi wato wani wurin kasar zafi wani wurin kasar sanyi bambanta amfaninta wani wurin sai dai ayi gini akai wani wurin kuma a shuka kayan abinci wani wurin kayan marmari wani wurin ko sai dai a shuka fulawoyi ayi ado da su wani wurin sai dai a kyale shi filin Allah kawai a kalla amma ba zai karbi kowace irin shuka ba sannan ba zai dauki kowane irin gini ba dan mun nuna wa annabi Ibrahim taskar cikin kasa wadansu malamai suka fassara malakuta samawat cewa wato an ba shi damar inda zai daga kansa daga inda yake an ba shi kaifin gani wanda zai iya hango har zuwa sama ta bakwai ba ma wannan maganar ba hadisi ne tabbatar da ita ba haka malaman tafsiri suke fadanta Allah ya ce malakuta samawat bai gagara a wajen Allah bai ba shi haka amma tunda bamu samu hadisi karara da ya bayyana hakan ba sai yasa muke taka tsantsan sai dai mu faɗi abin a jumlace malakuta samawat an nuna masa wato halittar sama wani da aka nuna masa wato samawat kuma sammai amma dame dame aka nuna masa to wannan kuma Qur'ani bai bayani ba amma dai mun tabbatar an nuna masa wadansu hikimomi daga cikin hikimomin halittar sama da kuma kasa wal yakuna min al mukminin dan ya zanto cikin masu yaqini dangane da kudurin ubangiji da iradar sa da cikakken mulkin sa Allah ce
balamma janna alaihim layra kawkaban قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآكلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما
Ubangiji ce falamma janna alaihi al-lailu yayin da dare ya lullube shi da duhunsa wato annabi Ibrahim din kenan dare ya lullube shi da duhunsa ra'a kawkaba sai ya ga tauraro qala sai ya ce hadha rabbi wannan shine ubangiji da falamma afala shikenan bayan dare ya shude tauraro kuma ya tafi afala bi ma'ana ghaba wa zahaba daga afala ya afilu aflan ko ufulan bi ma'ana ghaba yaghibu ko kuma zahaba yazhabu falamma afala yayin da tauraro ya kau ya buya kala sai annabi Ibrahim ya ce la ibul afilin dai kan bana san ababan da suke tafiya ubangijin da zan neme shi in rasa watan wata rana to kan bana san shi na fi san wanda yake nan diman da'iman falamma ra al-qamar bazqan ana nan dare da ke tafiya ko dare da ke zuwa sai ya ga wato ainihin wata a washe gari kenan bazqan ya kunno ya fito da haskansa قال سيتي هذا ربي تو wannan shine ubangiji falamma afala yayin da wata ma ya shude ya tafi qala sai annabi ibrahim yace la illam yahdini rabbi lalle fa idan ubangiji na bai shiryar da ni ba la akunanna min alqawmi dhalliyan to lalle zan kasance daga cikin mutane batattu falamma ra'a ash-shamsa bazghatan washagari kuma sai ga rana ta hudu kai da ya kalli rana ba zigatan ta riga ta hudu kala haza rabbi sai ce to wannan shine ubangiji na haza akbaru wannan kam yafi girma ay akbaru min al-qamari wa akbaru min al-kawkabi wannan yafi wata girma sannan kuma yafi tauraro girma shine ma'anan haza akbaru ba wai akbaru bi sifatin mutlaqa ba a akbaru bi sifatin khaffa ma'ana yafi wata yafi taurari girma lalle ku saka babu kallon rana girman ta ya dara na wata kuma ya dara taurari falamma afalat yayin da rana ta tafi kuma ita ma ya ga baya ganinta qala sai yace ya qaumi ya ku mutane na inni bari'un mimma tushrikun lalle ni fa na barranta daga abinda kuke hada Allah da shi duk wani abu ko wata ina yake a wannan lokaci daka wadannan ababai da kuka sa su zama kishiyoyi ga Allah ni ban yi da su inni bari'un mimma tushrikun na barranta daga abinda kuka hada Allah da shi to malamai sun tattauna dangane da ma'anar wannan zantar shin annabi Ibrahim ya faɗi wannan ne a matsayin yana mai yadda da allantakar tauraro da wata da rana daga baya ne ya gane rashin cancantar su ya yadda da ubangiji waɗansu malaman suka ce haka wato ya faɗi wannan zance ne nazirar lamu nazirar idan an ce nazirar a matsayin mai yadda da haka sannan daga karan fari rashin tabbas ɗin rana da wata da tauraro ne yasa ya ce to bai yadda da su ba waɗansu malamai suka ce a'a ya faɗi wannan magana ne don jin daɗin tattaunawa da abokin husuma su sun yadda da rana da wata da tauraro a matsayin alloli to sai ya ce ni ma na yadda da su ba wai don ya yadda da su ba har zuci amma don su yadda da shi daga baya kuma in an zo inda zai nuna musu katawar wata da rana da tauraro ɗin sai ya bayyana musu kila hakan ya fi zama hikima wajen su dawo su ci ato ai da tare ki da mu lallai dalilin sa kwakwara ne shi yasa ya kauce to mu ma sai mu kauce mu bi shi wanda muka kance ya gada ne a wannan matsayin da haka sai zanto ma'anar zance shi ne falamma janna alaihi al-layl ra'a kawkaban qala hadha rabbi fi za'mikum hadha rabbi fi itikadikum wannan shine ubangiji na fa a riyawarku a aqidar ku fa wai wannan shine ubangiji na haka yake nufi da zancen kaga shi ba a aqidar sa bake هاكم فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي أي في زعمكم وفي معتقدكم هاكم فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي معنى هذا أكبر أي في زعمكم وفي اعتقادكم هنا فتاهم فهمت يقول له أنه يافت أنه أمسا يمين مناظرة وتمين مقابلة دسو دينونا مسكاسة والألولوس تقولنا زنتين النبي زنتين أكو ما لم يسكسي أي أصل زنتم akwai hamzatul istifhami wanda ake goge ta yadda zance yake falamma janna alayhi al-layl ra'a kawkaban qala a hadha rabbi akwai a wanda ake shafe ta wanda alama ce ta tambaya a cikin harshen larabci wanda ita hamzatul istifham ita ce ummu adawatil istifhami lidhalika jaza fiha ma lam yajuz fi ghayriha min baqiyatil adawat kasancewar ita ce uwa ita ce shugaba a cikin karikitai na al-istifham ko a cikin alamomi na tambaya a larabci to shi yasa ya halatta a shafe ta a cikin zance wani lokaci a kawo ta a iya shafe ta kace falamma janna alayhi al-layl ra'a kawkaban qala hadha rabbi kamar yadda qur'ani yazo a iya kawo ta kuma a furta ta falamma janna alayhi al-layl ra'a kawkaban qala a hadha rabbi inda ba al-qur'ani bane wato a iya kawo ta a iya shafe ta ina ba za a fahimta kamar yadda wanda yake cewa badaliya minha mi isamun hina jammarat wa kaffun qadibun zuyinat bi banani fa wallahi ma adri wa in kuntu dariyan bi sab'in ramaytu al-jamra an bi thamani fa wallahi ma adri wa in kuntu dariyan bi sab'in ramaytu al-jamra yadda zance yake a bi sab'in ramaytu al-jamra an bi thamani amma sai shafi hamdatul istifhami ina fata an fahimta rafauni wa qalu ya quwailadu la tura rafauni wa qalu ya quwailadu la tura fa qultu wa ankartu wujuha humuhumu yani ahumuhumu amma sai shafi hamdatul istifhami ina fata an fahimta wato kina ya halaka shafi hamdatul istifhami a cikin zance to kaga anan gurin tambaya yake a hadha rabbi yanzu ne shine ubangiji na haka da ya ga tauraro da ya ga rana a da ya ga wata a hadha rabbi wannan kuma shine ubangiji na haka da ya ga rana a hadha rabbi yanzu ne shine ubangiji na ma'ana kaga ala tambaya take yi tambaya ta nuna da ranan da watan da sauraron duk su cancanta ba su zama alloli falamma aflat qala ya qumi duk sai yace inni bari'un mimma tusrikuna kai ya riga ya fito bayani sai wannan zancan shine zai fi dacewa da asalin larabci daga shi kuma sai zancan da ake kaddara haza rabbi fi za'mikum shi wannan dai shine ubangiji na a aqida irin taku amma ba aqida irin tawa ba ina fata an fahimta amma a ce da ya dauka cewa tauraro da rana da wata dukkan su alloli ne wannan ya ci karo da fadin Allah ta'ala walqad ataina ibrahima rusdahu min qablu wa kunna bihi alimin hakika min baiwa annabi ibrahim siriya da kimti min qablu tun kafin ma ya zama annabi min qablu ay min qabli inzal alwahy alayhi tun kafin saukar da wahyi akan sa siriye ne kimtsatse ne ibn kasir yace ai an ce kullu mauludin yuladu ala alfitra dukkan da dukkan jariri ana haihuwa sarai kan tsarki fa abahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi iyaye ne za su mai da shi ba yahudi ko su ko wakilansu wato markanta in ba iyaye ya girma a hannunsu ba ko su mai da shi krista ko su mai da shi ba majusi kama tuntajul bahimatu bahimatan jam'a hal tuhissuna fiha min jad'a sana abu hurayti ikra'u in shi'tum fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلم وانا حديثنا cikin sahih al-bukhari ibn kasir yace in ya zanto kowane jariri a duniya cikin gama garin mutane ana haihuwar sa kan tsarki kan fitra ta musulunci to kuma sai a haifa annabi ibrahim akan shirka ai ba zai yi ba ai nan babu aula annabi ibrahim khalilullah ya kasance wulida ala al-fitra wa aja ala al-fitra hatta ataahu al-wahyu shine wa laqad atana ibrahim rusulahu min qablu ina fata an fahimta kuma gashi a can tun kafin a zo a yi magana da ya ga rana ya ga wata ya ga tauraro an ce wa kazalika nuri ibrahim malakuta samawati wal ardi wa liyakuna min al-muqinin ta yaya yana cikin muqinin kuma zai zo ra'ayin sa ba zai ga tankali hada rabbi ra'al kamar ba zai ga tankali hada rabbi ra'ato kaman kali hada rabbi bayan ya zama liyakuna min al-muqinin kaga ba zai kuma abin da ke nuna mujadala yake da su ba wai ya ga daki da su bane ba abin da za a ambata nan gaba wa hajjahu qaumuhu za a ambata nan gaba kuma kwashi dan haka din yace inni bari'un mimma tusrikun lalle na barranta daga abin da kuke hada Allah da shi a matsayin shi sai sai
inni wajjahtu wajhiya lillahi fatara as-samawati wal arda hanifa وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون أفلا تذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون
يتي إني وجهت وجهي لليني نافس كنت دفس كتا للذي فطر السماوات والأرض حنيفة قوان دي أهل التي سمي دكسا باتار ديها كوي كوي أو جنوني با حنيفا إنا ميبن ميكاكيان الدين وما أنا من المشركين دي بانا سكين مشركي بانا سكين مسيح سكا kaga wannan ya nuna ya faɗa wacce magana ne a matsayin mai munazara da su ba mai yadda da abin da ya faɗa din ba wa hajjahu qaumu mutanansa sun yi jayayya da shi yana kokarin ya tabbatar da gaskiya su kuma suna kokarin su tabbatar da bata. Ashe ya halatta ayi jayayya cikin addinin musulunci tun daga annabawa suna mai jayayya. To amma jayayya tana da ladubbanta. Wato ya halatta mu yi jayayya da ma'anar kace in ce. Kuma duk abin da zan ce ya zanto ina da dalili. Kai ma duk abin da zaka ce ya zanto kana da dalili. Kuma ya zanto manufa ta ita ce tabbatar da gaskiya. Kai ma ya zanto manufar ka ita ce tabbatar da gaskiya. Amma ba shi halatta in yi jayayya da kai kawai dai in kayar da kai a filin musu. Ba shi halatta in yi jayayya da kai kawai dai in kaskantar da kai ko in ci mutuncinka a gaban waɗanda suke girmama ka ko mutunci ko suke ganin mutuncinka. Haka kai ma baya halatta ka yi jayayya da ni dan wannan manufar. Manufar da take sa a yi jayayya ita ce dan tabbatar da gaskiya. Litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Dan kalmar Allah ta zanto ita ce madaukakiya. Ba dai in ɗaukaka matsayina ba, kai ma ba dan ka ɗaukaka matsayinka ba. Ba dai in girmama wata ƙungiya ko ɗariƙa da nake dangantuwa zuwa gare ta ba. Kai ma ba dan ƙungiya ko ɗariƙar da kake dangantuwa zuwa gare ta ba. Kawai sai dan ka bayyana menene dalili na gaskiya. Sawa'un wannan dalilin duk ƴan ƙungiyarka sun yarda da shi ko ba su yarda da shi ba, ƴan ɗariƙarka sun yarda da shi ko ba su yarda da shi ba, kai dai gaskiya ita ce manufarka. To wannan haka ake so. Amma kaga da yawa daga cikin mutane ba sa yin jayayya dan wannan. Kawai mutum yana jayayya ne dan ya kare wani matsayinsa, wata martabar, wani girmansa da yake ganin zai kubuce. Gaskiya ta sha wahala shi bai dawo ba, amma shi dai kare rasa matsayinsa. Sannan kare rasa wani matsayi da ya taso ya gada a gidansu, so yake kare gidansu ko matsayinsa shi kaɗai ko matsayin gidansu. To ita kuma jayayya ana yin ta ne dan a kare gaskiya, li yuhiqqal haqqo wa yubtilal batil. Dan Ubangiji ya tabbatar da gaskiya a gane ta. Allah kuma ya rusa ƙarya ta hanyar jayayya. Wannan shi ne manufa. Da haka lokacin da ka zo kana jayayya da mutum, ba ruwanka da batun siffofinsa na halitta. Ka ce masa dogo ko gajere ko baki ko fari, balantana ƙabilarsa. Ka ce masa Bahaushe ko Bafulatani ko Kanuri ko dukkan wani abu da za ka danganta masa. Ko garinsa ko wani matsayi daga cikin matsayi na rayuwa da yake da shi. In ka ga mai jayayya ya shiga cikin wannan layin, to ya kasa ne a wancan layin na farko. Layin kawo dalili in kawo dalili. To sai ya fake ya shiga can cikin rububi sai ya fice. Su ko mabiya yawanci ba sa ganewa. Dan da ya shiga zaginka, ya shiga cin mutuncinka, ya shiga kaza, to kai sai kai shiru ka kyale shi. Dan ka san ba ya da dalili, dalilinsa ya kasa. Amma idan shi ya isa a fagen ilimi, sai ya kawo aya ya kawo hadisi. Ina ba ta an fahimta. Wannan ana iya gane mai jayayya akan haka. In zai magana ta minti 30, minti 20 ayoyi ne, hadisai, maganganun sahabbai, maganganun tabi'ai. Sauran minti 10 su ne misalai na hankali. Idan ko da mutum ba ya da ilimi ya gane hankali, wanda yake ɗalibin ilimi kuma ka ba shi jari na ayoyi. Amma duk mutumin da zai minti 30 yana magana, minti 5 ne kawai aya ta samu zuwa ko hadisi. A'a, sai dai ya kauce ya ba da hanya masu tafiya su tafi. Amma shi dai sai ka ce masa khalli tariqa liman yabni almanara bihi wa buruz bi bazrata haythu tarraka alqadam. Ma'ana bar hanya masu bi su bi, bar kasuwa masu hannun jari su shiga, amma kai da baka da hannun jari sai ka koma gefe. Ina ba ka wa hajjahu qaumuhu, mutanansa sun yi sa'in sadisi sun ce ya ce kala, yace da su atuhajjuni fillahi wa qad hadan, shin yanzu ku rinka musu da ni cikin lamarin Allah? In sa musu kishiya wa kada hadani, bayan ko Allah ya riga ya shiryar da ni, ya nuna min tafarkin shiriya. Wala aqafu ma tusrikuna bihi, abinda kuke tsoratar da ni da shi cikin ababen da kuka sanya wa Allah kishiyoyi, ni fa jin tsoron sa. Wai ku ce wali wannan zai iya cutar da ni, zai sa in talauci, zai sa in makance, zai sa in rasa kaza, ni fa jin tsoron wannan. Wani malamin tsubu da kuke firgitar da ni, wannan bana jin tsoron sa. Irin waɗanda kuke jin tsoron su kuna ganin wane ba ya sa a saba masa ba, billahi allazi la ilaha illa huwa, ban jin tsoron su. Ba sa cutarwa, ba sa amfanarwa. In yansurkum Allah fala ghaliba lakum wa in yakhzulkum faman dhal ladhi yansurukum min ba'dih wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Wala aqafu ma tusrikuna bihi illa an yasha rabbi shi'a. Ban jin tsoron abinda kuke sanya wa Allah na kishiyoyi, duk abinda kuka ga ya same ni fa sai in Allah ya ga damar ya same ni. Wasi'a rabbi kulli shay'in ilma, ilmin Ubangiji na ya yalwaci komai, ya kai ko ina. Afala tatazakkarun, shin ba za ku ɗauki izina ba, ba za ku hankalta ba. Wa kaifa akhafu ma ashraktum, dan me zan ji tsoron abinda kuka sanya wa Allah a matsayin kishiya? Kuka ba shi dama cewa yana kashewa ya raya yadda Allah ke kashewa ya raya, yana arzikawa yana talautarwa, in an yi fushi da shi za a rasa, za a taɓe. In mai mulki ya yi fushi da shi ko ba ya zuwa wajensa, za a cire shi daga mulki. Kuka firgitar da mutane, in talibin ilimi yayi fushi da su suka yi fushi da shi to zai tabi ba zai samu ilimi ba in dan kasuwa ne zai kare har kawai kuka rike ta mutane kuka sa suna jin tsorai babu wa kaifa aqabu ma ashraktum dan me zan ji tsoran abinda ku kuke jin tsoro dan me har kawai dan ka ji tsoran tsumma ni sai ji tsoran tsumma dan ka ji tsoran hawainiya sai ji tsoran hawainiya dan ka ji tsoran tsummari sai ji tsoran wannan haka kawai wa kaifa aqabu ma ashraktum ولا تخافون انكم اشركتم بالله كو باكو جن tsoran kun sanya mu Allah kishiya damar Allah shi kadai kun kwace kun ba wani kun ce yana da irin wannan damar ikon Allah shi kadai kun ce ga wani ko wasu suna da irin wannan ikon ko baka jin tsoron laifin da kuka yi sai ku dauka ni da na kangarewa wannan din ne ya kamata in ji tsoro wala takhafun annakum ashraktum billahi ma lam yunzil bihi alaykum sultana baka jin tsoron kun sanya mu Allah kishiya irin abin da bai saukar da dalili akai ba fa ayyul fariqaini ahaq bil amn yo wani bangare ne cikin bangarori guda biyu yafi dacewa da aminci in kuntum ta'lamuna in kuna da sani ku faɗa mu ku da kuke jin tsoron wannan Allah ko ne za ku fi samun tsaro da security ko ni da nake jin tsoron Allah shi kadai ku da in za ku faɗi sai ku kira sunan wani banda Allah ku rantsa da sunan wani wanda ba Allah wanda ba Allah ba dan ni mai kira sunan Allah shi kadai in zan faɗi in zan rantsa in zan roka in zan nemi amfani in zan nemi a kare ni daga wata cuta Allah kadai zan kira da ni da ku wane ne yafi cancantar ya samu tsaro da security ku faɗa mu inji fa ayyul fariqaini haqqu bil amn abinda annabi Ibrahim ya faɗa musu kenan ba su da amsa sai suka yi shiru sai Allah ya bada amsa da kansa sai ya ce allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahum al amn wa hum muhtadun sune waɗanda suka yi imani gangariyar imani wa lam yalbisu imanahum bi zulmin busu garwaya imaninsu ba da shirka domin lafazin zulm anan ana nufin shirka dan yayin da ayat ta sauka sai sahabbai suka je wajen manzon Allah suka ce da shi ayyuna lam yuzlim nafsuhu aya ta ce ba amintacce ba shiryayye sai wanda yayi imanin da bai garwaya shi ba da zalunci a cikin mu wane ne bai taba zaluntar kansa ba wata rana mutum yayi littin sallah yana ji yana gani wannan kuma zalunci wata rana ya zakewa abinda aka haramta kuma ya san an haramta wannan zalunci ne wata rana yayi sakaci da wani wajibi wannan zalunci ne in dai mai cikakken tsaro da shiriya shine wanda yayi imanin da bai garwaya shi da zalunci ba to a cikin mu ba mai tsaro kenan ba mai shiriya dan kowa yayi zalunci haka sahabbai suka ce da manzon Allah sai manzon Allah ya ce da su a'a zaluncin da ku kuke tsammani ba shi ayat take ne ku kuna tsammanin zalunci ayyuka na sabo ayar kuma tana nufin zalunci kafirci sai wanda yayi imanin da bai garwaya shi da shirka ba bai garwaya shi da kafirci ba yace ba ku ji ba yadda salihin bawa ya faɗa wa ɗansa yace ya bunayya la tusrik billah inna shirka la zulmun azim wato ya kai karamin dana kada kai tarayya da Allah kar ka sa masa kishiya shirka din nan babban zalunci ne Allah na nufin babban zalunci ko kuma kun fahimci karamin zalunci ina ba san fahimta a sai abinda aya take nufi allazina amanu waɗanda suka yi imani wa lam yalbisu imanahum bi zulmin busu garwaye imanin su ba da shirka tauhidi babu shirka karama ko babba duk babu imani tsantsansa wanda babu shirka to irin wannan ulaika lahum al-amn irin wannan su suke da tsaro a duniya da lahira a duniya suna da tsaro ba za a yake su ba ballantana a kashe su ko a riba ce duke su a matsayin ganima ba za a kashe su ko a musu rauni ko a raba su da wata gaba ta jikin su sannan kuma a lahira suna da tsaro ba za su shiga wuta ba sannan muhum muhtadun suna shiryayyu a duniya suna tare da mummunai Allah ya wajabta wa sauran mummunai su so su kaunace su su taimake su sannan kuma a lahira suna da cikakkiyar shiriya domin za a tsora su akan tafarki na zuwa shiga gidan aljanna to wannan sune ulaika lahumul amn wa hum muhtadun abinda muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma ubangiji ta Allah shi ya tuma assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh